الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامن تغبى دكاراتو إن شاء الله تعالى أتكيمون لتافينا ممي البركة لتاف أحكام الجنائز وبدعوها وعند الشيخ محمد نصر الدين الباني ربوته الله يجيك مالا دراما ajiya idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen babin da yake bayani game da addafnu wa tawabi'uhu binna mamaci da kuma abubuwan da suke biye da shi kada dai a manta wannan babu buka din mallaya kullu sai ne domin ya bayani game da bid'o'in janaiza ma'ana abubuwan da ake yi wanda ba su dace ba cikin abin da ya shafi maganganu ko ayyuka ko kuduri na zuci akan abin da ya shafi banda mamaci ko sallah a gare shi ko wanka ko duk abin da yake da alaka da wannan to yanzu kan gabar da zamu tashi ita ce at-ta'ziyatu wa mulhaqatuha at-ta'ziyatu wa mulhaqatuha shine abubuwan da ake yi wajen yin ta'ziya wajen ta'ziya da mutane suke zuwa su yi wa junan su idan ɗaya daga cikin su yayi rashi wa mulhaqatuha da kuma abubuwan da za su rusku da ita ta'ziyar abubuwan da suke da alaka da ita to akwai abubuwa da dama waɗanda su ma mutane sukan faɗa ko su aikata su wanda sun ci karo da shari'a ba su da alaka da ita kwata kwata kuma har yanzu mutane suna yi to shine mallan zai kawo mana su anan da mun muji insha Allah ta'ala kuma mu guje su mu daina Allah madaukakin sarki ya shirye da mu abu na 104 mallan yace at-ta'ziyatu indal quburi yin ta'ziya a kabar mamaci shi ma wannan bashi da alaka da addini abinda malaiki nufi da wannan shine da zarar an gamban da mamaci sai ɗaya daga cikin iyalan mamacin sai su koma gefe ko kuma shi ya koma gefe sai mutane su biyo shi suna bashi hannu ana gaisawa ana masa ta'ziya a makabartar wannan shi ma bashi da alaka da addini ba daidai bane malaiki a duba cikin hashiyat ibni abidina abin 105 al-istima'u fi makanin lit-ta'ziyati shine a taru a wani waje dan mutane su rinka zuwa suna yi wa iyalan mamaci ta'ziya kaga tambaye da wani dan uwa ya ta shigo kenan ma'ana taruwa kofa gidan mamaci ko a masallaci ko dai a wani waje wanda wannan taron an zauna ne kawai domin mutane su rinka zuwa daga gurare mabambanta suna yin ta'ziya wanda wannan magana da muka faɗa ya kamata duk mai bibiyar karatun mu ya dauki wannan magana ya hada ta da abin da muka karanta lokacin da muke bayani game da ta'ziya ta cikin akamal jana'is din mun yi bayani mai fadi mun kawo maganganun malamai da abubuwan da suka faɗa game da hakan halaccinta da rashin halaccinta idan mutum ya hada bayani zai fito fili a gare shi insha Allah ta'ala wannan magana ka duba cikin zadul ma'ad da kuma safaru sa'adati lil fayruz abadi da islahul masajid anil bid'i wal awa'id al qasimi sannan malaiti kuma ko kuma mas'ala ta 110 zaka samu karin bayani akan ta ita ce mas'alar da nake mana ishara zuwa gare ta abu na 106 tahdidu ta'ziyati bi thalathati ayyamin shine iyakance kwanakin ta'ziya da kwana uku kawai ma'ana rana ta farko da aka yi da mamaci ya rasu za a yi wa iyalansa ta'ziya rana ta biyu rana ta uku to shikenan da rana ta uku ta wuce sai a dakatar akwai waɗanda suke da irin wannan kudirin sai a dakatar idan aka yi ta'ziya a rana ta uku suka ce za a fama mamaci bakin ciki da rashin game da rashin dai saboda haka kada a mai ta'ziya in kwana uku ya riga wuce to shikenan ta'ziya ta riga ta wuce to wannan shi ma bashi da alaka da addinin musulunci ta'ziya ko bayan shekara 20 ne ka gamu da mutum in dai baka yi masa ba za ka yi masa babu laifi insha Allah ta'ala wannan magana mallaci ce a kuma mas'ala ta 113 a shafi na 165 za a ga karin bayani game da haka mas'ala ta 107 tarkul furush allati tuj'alu fi baitil mayyiti li julusi man ya'ti ila at-ta'ziyati fayatrukunaha kadhalika hatta tamdi sab'atu ayamin thumma ba'da dhalika yazilunaha Allah yace abu na gaba shine barin shimfudu allati tuj'alu fi baitil mayyiti, waɗanda aka sanya su aka shimfada su a gidan mamacin da ya rasu, lijulusi mayyati ila ta'ziyati, domin zaman wanda yazo dan yin ta'ziya. Irin shimfudu da ake a kofar gida ko a cikin gida, wanda mata suke zama a cikin gida ko maza suke zama a cikin gida, to suna da aqida cewa idan aka shimfada wannan shimfudin to fayatrukuna haza a basa inda suke, ba za a shabara a nade su ba. Da safi idan aka shimfada su, da daddare idan aka tashi, to ba za a ebe su ba, anan za a basu gari ya waye, a dawo a cigaba da zama har sai an gama zaman da za a yi, sannan sai a zo a ebe har sai kwanaki bakwai sun wuce. Shine malai ce ta tambi sab'atu ayyamin, har sai kwanaki bakwai sun shude, thumma ba'da dhalika yadhiluna hasan, nan bayan haka sai kuma a zo a nade su. Wannan i'tiqadi ne shi ma wanda yake batil, bashi da alaka da addini. Idan kana iya tabarma bashi da alaka da haramci ko rashin haramci, so da haka wannan shi ma ba abu ne da yake daidai ba. Wannan magana mala yace a duba littafin al-madkhalu abu na 108 shine at-ta'ziyatu bi a'zama Allahu lakal ajra, yin ta'ziya da wannan lafazan da zamu kawo yanzu shi ma ba daidai bane. Gashi nan sune a'zama Allahu lakal ajra, Allah ya girmama lada a gare ka, wa alhamaka sabara, ya kimsa maka haƙuri, wa razaqana wa iyyaka shukra, ya azurta mu da kuma kai da akai wa rasuwa da godiya izuwa gare shi. Fa inna anfusana, haƙiƙa rayukanmu, wa amwalana, da dukiyoyinmu, wa ahlina, da iyalanmu, wa auladana, da ƴaƴanmu, min mawahibillahi azza wa jalla alhaniya, suna ɗaya daga cikin kyaututtuka na Allah subhanahu wata'ala masu sauki a gare shi. Wa awarihil mustaudi'a, da ajiyansa da ya ba wa bayinsa ajiya, matta aka bihi fi ghibtatin wa sururin, Allah maɗaukin sarki ya baka dama ka ji daɗi da shi, fi ghibtatin wa sururin, cikin jin daɗi da walwala. Wa qabadahu minka bi ajrin kabirin, sannan kuma ya karɓe shi daga gare ka lokacin da ya so, ta hanyar baka lada mai girma. As-salatu war-rahmatu wal-huda inihtasabtahu, akwai salati da rahama da shiriya daga Allah maɗaukin sarki idan ka nemi lada a wajen wannan rashin da kai. Fasbir, saboda haka kai haƙuri. Wala yahbat jazu'uka ajraka, kada raki da za ka yi ya ɓata maka ladan da ya kamata a ce ka samu. Fatan dam, sai ka yi nadama. Wa'alam, ka sani, annal jaz'a, haƙiƙa shi raki da mutum zai yi idan an masa mutuwa, la yaruddu shay'an, ba zai mai da komai game da abin da ya riga ya rasa ba. Dan ka yi raki, ba zai dawo maka da abin da ka riga ka rasa ba. Wala yadfa'u haznan, ba zai kuma tunkuɗe baƙin cikin da yake damunka a cikin zuciyarka ba. Wa ma huwa nazil, sannan kuma ba zai tunkuɗe abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara zai sauka a kanka ba. Faka'anna qadda, kamar shi wannan rakin da zaka sa a cikin zuciyarka, kamar wani ciwo ne da zai rinka fama maka kawai, zai rinka taso maka da bakin cikin na karasa maka damuwa. To akwai waɗanda suka rubuta wannan addu'ar a cikin littattafai, kuma suka halatta cewa idan za a yi ta'ziya, a yi ta'ziya da ita. To wannan shi ba shi da alaka da addini kwata-kwata, ba annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi koyar da ita ba. Mali Asi yace wastahsanuhuma fi sharhi shari'a, wannan addu'o'i guda biyu da muka kawo a littafin sharhu shari'a shine inganta su. Yace abu ne mai kyau mutun yayi ta'ziya da su, wa ghayruhu, da wani shi daga cikin malamai. Wal awwalu rawa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu azabi ma'ad ibn jabal fi ibnihi, addu'a ta farko ta azama Allahu lakal ajra, suka ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi ta'ziya da ita, wa ma'azu dan jabal, lokacin da dan ma'az ya mutu sai annabi ya gaya masa wannan addu'a, ya ce masa azama Allahu lakal ajra. Amma sai malai ce lakinnahu hadithun mawdu'un, sai dai hadisi ne na ƙarya, shine hadisi mawdu'i, hadisi ne na ƙarya, kirkirarsa akai aka jingina wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Wal akhar, ita kuma ɗaya addu'ar mai tsayin, rawa min ta'ziyatil khadir bi wafatihi sallallahu alaihi wasallam, ita kuma wai an rawaito ta ne annaba halluru, wanda aka fi sani da annaba khadir, wai shine yazo yayi ta'aziyya da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mutu yau iyalan annabi ta'aziyya da ita to shi annabi Khidr din yana ina yanzu shi ma ya mutu ya rasu duk zancen da ake so annabi Khidr bai mutu ba yana nan wannan bashi da asali a cikin shari'a kwata kwata babu wani wanda yake raye a doran ƙasa wanda bai mutu ba a wancan zamani sai annabi Isa alaihi salam shi kadai Allah madaukakin sarki ya ga mana shi kadai ne ya dauke kayansa Allah ya ce ya dauke shi kuma zai dawo bayan duniya shi ma ya rayu gurgurdan kwanakin da Allah ya kaddara masa sannan shi ma kuma zai kwanta ya mutu saboda haka babu wani wanda yake a doran ƙasa da ba zai mutu ba kullu nafsin dha'iqatul maut saboda haka annabi Khidr ya rasu ya mutu to amma wasu suka riya cewa annabi Khidr ai yana nan yakan zuwa wasu gurare ma yakan taimakon wasu ma idan wani abu ya rikice maka ko ka shiga cikin tsoro ko wani abu yakan zo ya taimaka wa mutane to wai lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasu ya zo wajen iyalan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi har ya musu ta'aziyya da wannan addu'a saboda haka wannan shi ba bashi da asali a cikin shari'a malai ce kama taqaddama wa huwa da'ifun shi ma wannan bashi da inganci mai rauni ne kama taqaddama at-tanbihu alayhi ma fi at-ta'liq al-mas'ala kamar yadda fadakarwa akan wannan ya gabata a cikin mas'ala ta 112 shafi na 165 abu na gaba at-ta'ziyatu bi inna fillahi aza min kulli musibatin wa khalafan min kulli fa'itin fa billahi fafqu wa iyyahu farju fa innamal mahrumu man harrama ath-thawaba ko man hurrima ath-thawaba yin ta'ziya da wannan lafazin shi ma bashi da inganci wannan lafazi ne gashi kamar haka shine inna fillahi aza'a min kulli musibatin hakika a cikin me da lamari ga Allah subhanahu wataala akwai rarrashi daga kowace musiba da mutum zai tsinci kansa a ciki kai da kaje ta'aziya wai sai ka ga wanda ake wa rasuwar wannan abin wa khalafan min kulli fa'itin sannan kuma akwai maiwa daga Allah madaukakin sarki daga duk abin da mutum ya rasa ma'ana Allah zai mai maka duk abin da ka rasa idan ka me da lamari zuwa gare shi fa billahi fafqu saboda haka ka aminci da Allah ka samu aminci tsakaninka da Allah subhanahu wataala wa iyyahu farju sannan ga Allah madaukakin sarki kamata kai fatan duk wani abin da kake fata fa innamal mahrum man hurima thawab hakika wanda yake haramtacce shine wanda aka haramta wa samun lada wani irin lada shine ladan hakuri amma ka rasuwa sai kai raki ka kiyin hakuri to wannan shine haramtacce amma wanda yayi hakuri ba a kiransa da haramtacce to wannan shi ma ba ta da asali a cikin shari'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai koyar da ita ba abu na 110 ittikhadhu biyafati min at-ta'ami min ahli al-mayyit shine rukun abinci a girka abinci daga gidan iyalan mamaci a rinka fitowa da shi mutane suna ci wannan shi ba shi da asali a cikin addini hasali ma ƴan uwa abinda muka karanto a baya shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi da kansa idan wani waje aka yi mutuwa yake sawa a gidansa a girka abinci a kai musu kamar yadda yace isna'u li ali ja'farin ta'aman fa innahu atahum ma yashghuluhum ku girka wa iyalan Jafar abinci ku kai musu saboda yanzu abin da zai shagaltar da su ya zo musu ita ce mutuwa ba su da lokacin da su tsaya su girki su ya kamata a girka wa abinci daga makota a ranka kai musu kamar yadda ake a cikin abubuwan da iyaye musu garkin al'adu masu kyau zaka ga koda ba addini ne koyar ba amma duk inda aka yi mutuwa zaka ga ana ta fitowa da fanteka da kwanuka na abinci ana kai wa gidan mamacin wanda kowa dukkanin da tawassul daga sun san abin da ake kenan da amma yanzu abin ana danyi amma ba sosai ba gaskiya akan danyi ba kamar da ba to shine abin da ya kamata amma gidan mamacin da aka rasuwa ba daga ne ya kamata a rinka girka abincin ana fitowa da shi ba saboda abincin gidan mamaci a lokacin ya zama gado fa abincin da mai gidan ya siyo ya kawo to a lokacin ya zama na magada ba na mutane bane to amma sai mutane su zo na wani anan zai ci abincin safe ya kare kumallo ya ci abincin rana da daddare a kawo sannan kuma ya kada rigar sai ya tashi tafi sai da safe kuma ya ƙara dawo wasu haka suke kuma abin da zai baka takeici shine galibi idan gidan mai hannu da shuni ne shine aka fi yin haka idan mutum bashi da hali sosai sai kaga da an zuwa danki salamu alaikum ya hakuri da sauran sai ga mutum ya tashi ya tafi sa saboda ba zai samu abincin da zai ci a lokacin ba amma kuma idan gidan mai hali ne sai ga mutum ya zauna shi yake karɓar baki shi yake komai to wannan al'ada ce marke ƴan uwa ba abu ne da yake mai shari'a ta yi umarni shi ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu wannan magana malai ce a duba cikin littafin talbis iblis da kuma fathul qadir ibn al-hammam da kuma littafin al-madkhal da islahul masajid ka kuma mas'ala ta 114 abu na 111 ittikhadhu biyafati lil mayyiti fil yawmi al awwal was sabi'i wal 40 wa tamam as sana shine har yanzu dai girka abinci wa iyalan mamaci, iyalan mamaci ne za su girka abinci filomil awal a ranar ta farko da mamacin ya rasu, za a shirya wata liyafa ta musamman, ai abinci na musamman a fito da shi mutane su ci. Sannan ba za a ƙara irin wannan abincin ba sai rana ta bakwai, sai a ƙara irin wannan abincin mai yawa, a yi liyafa a kira mutane a zo a zauna a ci. Ba za a ƙara yi ba kuma sai kwana 40, daga nan kuma sai shekara guda. To kaga wannan za ka iya kwatanta shi da me? Sadaka uku da ake yi, sadaka bakwai da sadaka 40. Wannan shi ma duk bid'a ne, ba shi da alaƙa da addini ƴan uwa. Sadaka uku ba addinin musulunci ya koyar da ita ba. Sadaka bakwai ba addinin musulunci ya koyar da ita ba. Sadaka 40 ba musulunci ya koyar da ita ba, kuma sadakar shekara ba ta da alaƙa da addini. Babban abin da mamacin ka yake buƙata shine kai kanka kai ta binsa da addu'a. Kai kanka kai ta binsa da addu'a, kai ne masa addu'a, Allah madaukakin sarki ya gafarta masa, ya ji kansa, shine abin da yake buƙata. Amma wannan sadaka kaza sadaka kaza, wannan shari'a ba ta saka ba. Allah ya samu dace. Malai ce wannan magana a duba cikin littafin Al-Hadhimi fi sharhi at-tariq al-Muhammadiyya, da kuma littafin Al-Madkhal, abu na 12, ittikhadu at-ta'ami min ali al-mayyit awwal al-khamis. Shine iyalan mamaci za su girka abinci, su shirya abinci na musamman a Alhamis ta farko daga mutuwar mamaci. Alhamis ta farko, yanzu misali muna ranar Talata yau, to gobe jibi sai a shirya wata liyafa ta musamman, sai a kira mutane a zo a zauna a ci abinci. Akwai nau'i ko kuma wasu garuruwa da sai aikata irin wannan bid'a din, ita ma ba ta da alaka da addini. Malai ce Al-Imam Muhammad Al-Barkawi fi Zala'il Qulubi, ana ya kawo wannan magana, abu na 114, qawluhum, faɗin wasu daga cikin mutane, la yurfa'u ma'idatu at-ta'ami layali thalatha illa alladhi wada'aha. Wai suka ce abincin da ake girkawa daga gidan mamaci a fito da shi mutane su ci, to tukunyar da aka dora za a bar ta akan wuta ne tsawon kwana uku, sannan babu wanda zai sauke ta daga kan murhu sai wanda ya dora ta. Matar da ta sauke ba ita ta dora ta ba, to akwai abin da zai same ta. Ana suna canfa wannan, saboda haka matar da ta dora tukunya ita ya kamata ta zo ta sauke ta. To kaga wannan shi ma duk yayin kafa kama da canfa-canfan da ba su da alaka da addini kuta-kuta. Wannan magana Allah ya ce a duba cikin littafin Al-Madkhal, abu na 115, amalu zalabiyati aw shara'uha wa shara'u ma tu'kalu bihi fil yawmi sabi. Shine yin azalabiya ita ce alawa, kamar wani abu ne kamar alawa, ana yin sa ne da gari, da gari suke yin sa daqiq. Aka samu gari sai a samu ruwan zafi su zuba masa, a samu zuma da mai sai a tura shi su yi shi zagaye-zagaye sai a soya shi, to shine suke ce masa zalabiya, kamar dai alawa ce haka. To yin irin wannan abin, ko kuma aje a siyo a kasuwa idan ba za a yi a gida ba, sannan kuma a siyo mahaɗin da za a haɗa da wannan alawar a ci a rana ta bakwai, kamar dai sadaka bakwai da muka riga muka wuce, shi ma duk ba shi da alaƙa da addini. Ka duba cikin littafin Al-Madkhal, abu na 115, a na 116, alwasiyatu bi ittikhadhi at-ta'ami wa ad-diyafati yawma mautihi aw ba'dahu. Shine mutum da kansa, shi mamacin kamyarsa, zai yi wasiya da lalle idan ya rasu Allah ya dauki ransa, to a hada liyafa ta musamman a fito da abinci a ranar da ya mutu, ko kuma bayan wannan rana, ɗaya daga cikin ranakun da ake zama a cikin su. Wa bi qa'id rahima ma'duda, sannan kuma yi wasiya da a bawa wasu daga cikin malamai ko makaranta wasu kuɗi idan daga guya lissafa abin da yake so a basu, liman yatlu alqur'ana li ruhihi, ga wanda ya karanta alqur'ani waransa, shi mamacin kenan, aw yusabbihu lahu, ko kuma yayi tasbihi garansa, aw yuhallilu, ko kuma yayi halala garan nasa. Ma'ana zai ba wasu kuɗi ne wasiya da su akan idan ya mutu a tara wasu masu karatun Qur'ani su zo su yi masa karatun Alqur'ani, a dau wannan kuɗin a basu, ko wanda su yi masa zikiri a masa halala kafa kaza, ko tasbihi kafa kaza, a dau wannan kuɗin a basu. To wannan shi ma bashi da alaka da shari'a. At-tariqatul Muhammadiyya, wannan magana ta zo a cikin littafin At-tariqatul Muhammadiyya, abu na 117, alwasiyatu bi an yabita inda qabrihi rijalun 40 laylan aw akthara wa aqall aw aqalla. Mutun ya wasici da cewa idan ya rasu a samu wasu mazaje su kwana a kabarinsa har tsawon kwana 40, ma'ana sun a kwana inda kabarinsa yake. Wani sashi daga cikin sashenin duniya suna yin haka, sai a samu wasu mutane su rinka kwana a abin nan kabari. Idan ka duba cikin Ihya'us Sunna wa Ikhmad al-Bid'ah na Sheikh Muhammad Uthman Danfodio, ya kawo irin wannan bid'a shi ma. Idan ka duba zaka ga wasu daga ciki da yawa daga cikin bid'o'in da muka kawo anan, idan ka je ka duba babin da ya bayani akan janaza zaka ga ya kawo ai ana karanta shi a masallacin nan insha Allah ta'ala. Idan an zo jan zaku ji zaku ga wasu da yawa daga cikin abubuwan da makaranta ana akwai su anan wannan akwai su a can. To shi wannan bashi da alaka da addini. Abu na 118 waqful awqafi siyama nuqud li tilawati alqur'ani alazim aw li ay yusalla nawafil aw li ay yuhallal aw yusalla ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yuhda thawabuhu li ruhi alwaqifi aw li ruhi man zarahu. Mutun zai waqafin wani abu na kudi da zimmar idan ya rasu a rinka karanta masa alqur'ani duk bayan wani lokaci ko kuma a samu wasu su rinka yin sallah ta nafila haka kawai sai a tara mutum 10 ko 20 sai a ce kowa ya sallar nafila raka'a 20-20 ko 30-30 ladan Allah ya kai wa muciwa ne. Idan sun gama sallar nafila kuma sai a ɗauki kuɗi a biya su, su sun yi ladan sallar su kenan. Amma ladan fa waya ɗauka a kaiwa ne, ma'ana kaga sun yi ibada kuma an biya su. Ita kuma ibada ana yin ta ne kadai saboda Allah madaukakin sarki. Duk mutumin da ya yi ibada saboda wani abin duniya wani ibada ba ta yi ba, dan Allah yake yin ibada ita kadai, to kai ibada kuma an ɗauki kuɗi an baka, shikenan ladan da ka samu kenan. Amma lada fa baka da shi bare kuma kace ma dauka akai wani. Allah ya dace da mu. Ko kuma su ce a bawa mutumin da ya kai ziyara ga kabarin shi mamacin ladan duk bata halatta ba a sauke mutum a bashi kuɗi ya karanta Qur'ani a ce ai sauka sai a raba ta karata Qur'ani a karanta kuma sai a biya ka. To nan ka samu ladan karatun da kai kenan, amma baka da lada kai a kanka. Saboda karatun Qur'ani ibada ce, addu'a ibada ce. Duk mutumin da ya addu'a aka biya shi to shikenan ya samu ladansa abinda aka bashi. Idan baka da yawa to shikenan ka samu lada da yawa, an kada aka baka shikenan abinda ka samu kenan. Amma ka karanta Al-Qur'ani a baka kuɗi, wallahi wannan babu lada a cikin shi. Saboda karatun Al-Qur'ani ibada ce, ibada kuma kamar yadda na faɗa yanzu dan Allah ake yin shi kadai. Duk mutumin da ya ibada dan wani Allah ko kuma dan wani abin duniya bashi da lada. Yawwa, wanda kowanne ɗaya daga cikin mai da katan alƙur'ani menene? Ibada ce. Yawwa, saboda haka idan kana so ka taimaki dan uwanka ka karanta alƙur'ani kai tawassuli da shi Allah ya gafarta wancin mamacin shikenan, ba tare da an baka ko sisi ba, kai ne haka saboda Allah shikenan. Amma za ga wani idan ba za a bashi kuɗi ba zai ba. To gaskiya ɗan uwan nan ba daidai bane, dole ne duk abubuwan da ake waɗanda ba su dace ba wanda sun ci karo da shari'a dole ne a rika faɗakarwa. Koda akwai wanda suke kuma za su ji babu daɗi amma dole a faɗa gaskiya saboda haka shari'a take. Allah ya samu dace. Abu na 119 tasadduqu waliyil mayyit lahu qabla mudhi laylatil ula bi shay'in mimma tayassara lahu. Wai suka ce dole ne ɗaya daga cikin waliyan mamacin ya samu wani abin da ya sauwaka a gare shi na kuɗi ko na abinci ya yi sadaka wa mamacin a daren da ya mutu, kada daren ya fita. Ya rasu a yau to kafin gobe da safe lalle ya samu abin da zai sadaka wa mamacinsa. Fa in lam yajid, idan bai samu abin da zai sadaka wa mamacinsa ba, sallar raka'ataini, to wai dole ne shi wannan waliyin mamacin ya yi sallar raka'a biyu, ya qara'u fi kulli raka'atin, har ma suka kawo abin da zai karanta a cikin kowace raka'a. A cikin kowace raka'a zai karanta bi fatihatil kitabi wa ayatul kursi marratan, zai karanta suratul fatiha da ayatul kursi su daidai, wa suratul takafir 10 marratin, sannan kuma sai ganda suratul takafir alhaqumut takafur sau 10. Fa idza faraga, idan ya gama wannan sallata sa kala sai ya ce allahumma sallaita hadha salata, ya ubangiji hakika na sallaci wannan salla ne, wa ta'lamu ma aradtu biha, ya ubangiji kai ka san abin da nake nufi da wannan sallatawa. Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri fulan al-mayyit, ya ubangiji ka tura ladan wannan sallatawa gaba ɗaya, ni bana bukata komai ga kabarin wani da ya mutu. Shikenan ka gama, wai kai wali mamaci dole ne kai haka, idan baka yi haka ba to kai ma kai laifi. To wannan shi ma yan uwa bashi da alaka da addini kwata kwata. Abu na 120 at-tasadduqu 'anil mayyit bima kana yuhibbul mayyit min al-at'imati, shine yin sadaka, a rinka yin sadaka da abinda aka san shi mamacin yana so na abinci lokacin da yake rayi. Mamaci me yafi so, wani irin abinci yafi so, to a rinka yin sadaka da shi. Wannan shi ma bashi da alaka da addini kwata kwata. Abu na 121 at-tasadduqu ar-ruhil mayyit ar-ruhil mauta fil ashhuri thalathati rajab wa sha'ban wa ramadan, shine duk waɗannan watanni guda uku da Rajab da Sha'ban da Ramadan a rinƙe mamata sadaka a cikin su, za a ware su ne da sun zo, to sai kowanne wanda yake da mutuwa, wani babansa ya mutu, wani dan uwansa ya mutu, to kowa sai ya samu abin rinƙe sadaka, wannan saboda babansa, wannan saboda matarsa, wannan saboda mijinta, haka. To wannan shi ma bid'a ne, ba shi da alaka da addini. Wani malai yace sai 122 isqatus salati, shine sarayar da sallah. Wasu lokacin da ake wannan zama na ta'aziyya ko kuma zaman makoki, za ku ga hatta sallah ba a damuwa da ita, sai a sarayar da sallah a kiyinta a lokacin da ya dace, musamman ƴan uwanmu mata, gaskiya musamman iyayenmu mata sukan yi sakaci da sallah irin wannan lokuta. Duk wani abin da yake su kamar biki-biki ne a wajensu, to za ka ga akan shagala da sallah ba a yinta a lokacin da ya dace, ko suna ko biki ko zaman mutuwa ko abin da ya kama da haka. Wani lokaci za ka ga sai sallah ta wuce gaba ɗaya, sai a je a haɗa a yi biya tare ko abin da ya kama da haka. To shi ma wannan ba daidai ba ne. Islahul masajid, a duba cikin littafin Islahul masajid, a duba kuma taliqin da malamin a shafi na 174, mas'ala ta 113, abu na 123 alqira'atu lil amwati wa alaihim, shine karatu da za a yi, kowane irin karatu ne, kuma kowane irin abu za a karanta dan mamaci, za a yi ne dan mamacin dan Allah ya kama mata ladan, shi ma wannan ba shi da alaka da addini. Malamin a duba littafin as-sunan, mas'ala ta 117 shafi na 173 da mas'ala ta 122 shafi na 191, abu na 224 as-subhatu lil mayyiti, akwai abin da ake ce masa subhatu lil mayyiti, shine za a tara wasu makaranta, saboda haka sai su rinƙe wa mamaci karatu na alqur'ani gwargwado da sauka, ko sauka ko wani bangare na alqur'ani, idan an gama kuma sai a kawo wani abu na abinci ko dabino sai a raba, wannan sai a ce masa subhatul mayyiti. To wannan shi ma ba daidai bane, ba shi da alaka da addini. Abu na 125 al-itaqatu lahu, shine a enta wani abin entawa domin shi wannan mamacin. Malai salam ba kasa yace wa qala wa hadith man qara qul huwallahu ahad alf marratin faqad ishtara nafsahu min an-nar mawdu'un, akwai wani hadisi da yake cewa wanda ya karanta qul huwallahu ahad sau dubu, to ya fanshi kansa daga wuta. Malai ce wannan hadisi mawdu'i ne, ba shi da inganci kwata-kwata, hadisi ne na ƙarya. Hadisi na 126 qira'atul qur'an, qira'atul qur'ani lahu wa khatmuhu 'inda qabrihi, karanta alqur'ani ga mamaci da kuma sauki alqur'anin, wannan kuma a kabarinsa za a je a yi. Wannan shi ba shi da alaka da addini. Safaru sa'ada da kuma littafin al-madkhal, waɗannan su za a duba domin ƙarin bayani game da wannan abin da malai ya kawo. Abu na 126 as-subhatu li ajli al-mayyiti, shine yin duku-duku, yin asubanci domin zuwa wajen mamaci. Malai ce abin da ake nufi da wannan shine wa hiya tabkhiruhum ila qabri mayyitihim, shine su yi asubanci da sassafe, ana sallar asuba sai su fita zuwa kabarin mamacinsu da ya rasu. Allazi dafanuhu bil amsi, wanda suka binne shi da yamma. Misali mutum ya rasu jiya da yamma ko da daddare an binne shi, to yau da asuba ana tashi, sai a tattara kan dangi da 'yan uwa da abokan arziki, sai a tambayi kabarta wajensa. Hum wa aqaribuhum wa ma'arifuhum, su da makusantansu da kuma abokan arziki wanda aka sani. Malai ya ce a duba littafin al-madkhal da islahul masajid, abu na 128 furushul basati wa ghairiha fi turbati liman ya'ti ila subhati wa ghairiha, za a shimfiɗa shimfiɗu a kabarin, shine a turbati din, a kabarin idan an je a makabartar sai a shimfiɗa shimfiɗu waɗanda suka zo wannan dukun da asuba, dan su aka shimfiɗa wannan shimfiɗar, za a zauna a yi wasu abubuwa na zikirori ko abin da ya kama da haka. To wannan shi ma ya ci karo da koyar shari'a ta addini. Wannan magana ka duba littafin al-madkhal ita ma, abu na 129 nasbul khaymati alal qabri, shine kafa tanti ko hema, abinda aka fi sani da hema akan kabari, shine kamar ayi rumfa akan kabari ko ayi daki ko abin da ya kama da haka. Wannan shi ma duk ba shi da alaka da addini. Abu na 130 albayatu inda alqabri 40 layla aw aqall aw akthar, shine kwana a inda kabarin mamacin yake, ko dai kwana 40 ko ƙasa da haka ko sama da haka, wasu sukan yi haka. A duba cikin littafin jala'ul qulub, amma na 131 ta'binul mayyit laylatal 40 aw inda mururi kulli sanatin al-musamma bitizkari. At-ta'bin, abinda take cewa at-ta'bin shine wata irin huduba ce za a tattara mutane duk lokacin da mamaci ya kwana 40 ko wani abu daga cikin kwanakin da mamacin yayi suka shude ko 7 ko shekara ko 40, sai a tara mutane a samu wani mutum wanda yake malami ne ko ya iya magana, sai tashi a ga mutane sai ya rinka musu bayani, yana halatto musu da kyawawan dabi'u da halayen wannan mutum, shine ake ce masa at-ta'bin. Yana ga musu kyawawan halayensa da irin abubuwan da yake nagarta da sauransu, ana yabansa dai. Sukan yi haka duk bayan kwana 40 ko bayan kwana 40 sun wuce, to wannan shi ma bashi da alaka da addini. Suna ambata wannan da at-tizkar, ma'ana kamar wai wani abu da suke dan tuna shi. A duba littafin al-ibda' abu na ƙarshe na 132, hafrul qabri qabla al-maut isti'dadan lahu, shine mutun ya haka kabari da kansa ko kuma ya sa a haka masa da rayuwarsa yana nan a raye, wai dan tanadi wa mutuwa, tanadi yake wa kansa na mutuwa, sai ya sa a haka masa kabari aje ce idan ya mutu ga kabarin za a binne shi. Wannan shi ma bid'a ne, bashi da alaka da addini ɗan uwa. A duba mas'ala ta 110, to anan muka kawo ƙarshen wannan babi, kuma insha Allah ta'ala anan zamu dakata daga yau, kuma ina gani insha Allah ta'ala zamu hutu sai bayan sallah idan Allah madaukakin sarki ya dawo da mu. Addu'a da zamu yi shine Allah madaukakin sarki ya kai mu ta Ramadan lafiya, ya ba mu ikon yin tanadi mai kyau domin ribatuwa da amfanuwa da abubuwan da suke ciki na albarka, dukkanin alkhairan da suke ciki Allah ya sa da mu da su, dukkanin abubuwan da suke ciki na ki Allah madaukakin sarki ne santa mu da shi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.